لله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا سهل. سهل لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا وفرج عنا قلوبنا يا أرحم الراحمين. بيات أيوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Darasin jiya an tsaya a ina ta sun jiri na kasu wa kadhalika yusabbitu rabbuka ku wa yuallimuka min ta'wil al-ahadith ana aka tsaya ku to laqad kana fi yusuf wa ikhwatihi to bismillah arama
a'udhu billahi minash shaytanir rajim وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك حليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.
الله سبحانه وتعالى يقول وكذلك يجتبيك ربك. An koro bayani ne dangane da mafarkin annabi Yusuf. Na san malam ya yi bayani jiya dangane da bayanin mafarkin da abin da ya gani. To Allah subhanahu wa ta'ala mahaifinsa sai yake gaya masa, yake cewa to wa kadhalika yajtabika, kamar haka ne Ubangiji ya zaɓe ka. Wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith, kuma yake sanar da kai fassarar mafarki. Wasu malaman suka ce wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith, yake sanar da kai labaran abin da ya gabata na annabawa. Domin kowane annabi za ku same shi ya iya tarihi ko kuma ya san tarihin annabawan da suka gabace shi. To haka zalika ga wanda ya fassara da cewa wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith, ya sanar da kai fassarar mafarki, shi ma ya yi daidai. Domin annabi Yusuf na ɗaya daga cikin abin da ya ƙware shine dangane da abin da ya shafi fassarar mafarki. To yana da kyau mu fahimci wani abu a nan gurin. Shi mafarki da muke gani, abubuwan da suke sababa shi ba su ci abu uku zuwa guda hudu ba. Ko dai ya kasance mafarkin da aka yi mafarki ne wanda yake na gaskiya ne daga Allah subhanahu wa ta'ala yake, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan bangare ne na annabta. Ko kuma ya kasance shi wannan mafarkin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lam yabqa min al-mubashirat illa ar-ru'ya as-salihah as-sadiqah yaraha rajul salih, ma'ana ba wani abin da ya rage na annabta ko na wata bishara da zai zo mutum face mafarki wanda yake mafarki na gaske da wasu bayan Allah suke yi ko kuma wani yake yi wa wani. Ina fata mun gane. To wannan sai zama mafarki ne daga Allah subhanahu wa ta'ala. Wani mafarkin kuma yana zuwa sanadiyar abinda ka kullace a ranka ka kwana da shi ne. Ka kwana da kin kullace a ranka cewa za ki aikata kaza, za ki kaza, za ki kaza, za ki kaza. Sanadiyar sanya wannan abin a ranki ko kuma sanadiyar kaunar wani abu da kike yi ya shiga ranki sosai, sai kasance kina mafarki akan wannan abu. Ko kuma yanzu sanadiyar wahala da aka sha ta yau da gobe, misali a yau kin fita sai ke kin je kasuwar Sabon Gari, kika da kika je Kwari, kika da kika je kasuwar Mini, kika aikin gida, kika kaza, kika kaza, to da kika kwanta sai kika kasa bacci, hoton abubuwan da kika rinka aikatawa sai ya rinka dawo miki a cikin ƙwaƙwalwarki. Ina fata mun gane. To duk gaba ɗaya waɗannan za mu same su gaba ɗayansu banda na farko suna zama cikin adiratu ahlam, ma'ana suna zama mafarke-mafarke ne wanda suke na shiririta ne kawai. Amma mafarkin farko shi ne mafarki wanda yake na gaskiya ne, tare da cewa malaman lafiya a wannan lokacin sun yi magana ko kuma sun yi bincike dangane da abin da ya shafi mafarki, sukan ce kokorwar dan adam lokacin da ya kwanta ya fara mafarki, ina magana idan mafarkin na gaske ne kenan na abin da zai zo a gaban mutum yake mafarki, suka ce wannan mafarkin gaba ɗaya baya kai abin da yake bi haura sakan shida ba, da baya kai tsohon sakan shida, da ya haura yawan haka kokorwa take gane cewa wannan ba gaskiya bane ba, mafarki ne sai mutum ya farka daga bacci. Amma a wajen lokacin kika farka daga bacci, in aka tambaye ki labarin me ya faru sai kin fa awa guda kina hakaito abin da ya faru, to shine tafsirul ahlam din kenan, shine fassarar mafarkin abin da bai kai sakan shida ba ke kuma kina hakaito cikin sama da awa daya. To yanzu tayin annabi yake da yake inni ra'aytu ahada ashara kawkaban والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين عفن ديفا نشتن عفن دبو سيستة شربا يرزي قد فسر المفر كنت أستسان شكرة لاتن دبوك وكو شكرة لاتن دبوك فواني لوغة سن مفر كيكا زوا بشارة كي كوكما قرددي بشارة كوانا عفن دبو زي ساميكا عقبا نا الخير كوكما قرددي لول شري دزي زي ساميكا سيسا على صلى الله عليه وسلم يكي مرا إذن تيمكونا كونتي مي مفر كي in yi mafarkin abin da yake burge shi ne, abin da ya burge shi ne ya ji daɗi, to ya samu wanda yake ƙaunarsa ya san yana ƙaunarsa ya gaya masa, ya samu babarki ko mahaifinki ko ɗan uwanki ki gaya masa, ki manta da zancen ƙawa a gefe, za ta iya miki wasa da dariya tana ƙaunarki amma Allah ne kaɗai san me yake cikin ƙarƙashin zuciyarki, iyayenki ƙarƙashin zuciyarta, iyaye ne duk inda aka je aka dawo ba za su taɓa yadda su ga tozartar ɗansu ba. To dan haka ki same su ki gaya musu, idan ba ki da iyaye sai mijin da kike ƙauna kika tabbata cewa mutumin kirki ne kuma yana ƙaunar ki, yana ƙaunar ki gaban ki, ba laifi za ki iya gaya masa, in ƴaƴa ne da ke za ki iya samun ƴaƴan ki gaya musu, don babu wani ɗa na gari da zai so ya ga uwarsa ta tozarta, to dan haka za ki iya gaya musu. To Annabi sallallahu alaihi wasallam yake idan ko mutum ya ga abin da bai burge shi a cikin mafarki ba, ya ga wani abu na razani ko na firgici, to idan ya ga wannan sai ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, in ya faɗa haka sai ya tofa a gefukansa sai ya canja tsarin da yake kwance a kai, in ka kina kwance a ɓangaren kan hannunki na dama ne sai ki juya ki koma kan ɓangaren ki na dama ki kalli haka kenan. Ina fata mun gane. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kar ku gaya wa kowa, in kika yi mafarki wanda yake mafarki ne na alkhairi, wani in kika jira sa ba ki san sharri da hasada da take cikin zuciyarsa ba, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ista'inu ala qada'i hawa'ijikum bil khitman, ku taimaka ko kuma ku kyautata wa kanku wajen biyan bukatunku ta hanyar tsuke bakunanku, kina da bukata, kina da wani abu na alkhairi da yake tsammanin samunsa, to karki zama mai yawan surutu, duk wanda kika samu sai kin gaya masa ai wallahi ka kaza zai faru kaza 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 kaza, wani ko wata baki san sharrin da yake cikin ranta ba, sai sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ista'inu ala qada'i hawa'ijikum bil khitman fa inna kulla bi ni'matin mahsud, dukkan wani ma'abocin ni'ima wanda Allah subhanahu ta'ala ya yi masa ni'ima to abin yi wa hasada ne, hasada kuma yanzu gashi zamu ga inda za ta kai ƴan uwan Annabi Yusuf, domin hasada gaskiya ce akwai ta, Allah ya kaddara min zai tafi umara to tsuke bakin ki sai kin je kin cikin jirgin kin zauna sai kin baran ga wanke ma ashe fa na tafi, baran ga wanke ma ashe na tafi, wata ma bari sai kin sauka tukunna sai ki fare mata waya sai kin ce to na sauka fa ayi hakuri ni ma tafi sai ta taso mun bagatata, an saka ranar ki za a yi aurenki to ki rinka addu'a kina lallabawa, ba wanda za ki rinka ba labari sai wanda yake ƙaunarki, in ba ka za ki je ki ga wacce ba ta ƙaunarki take baƙin cikin ci gabanki, hasada ta fi tasiri a kanki. Ina fata mun gane. To duk abin da yake na alkhairi ne idan kun ga yana samu ku a rayuwa to ku rinka ɓoyewa, kar ku rinka gaya kowa sai wanda suke masoyanku ne, shi ya saka shi ma a nan a nan mahaifinsa yake la takusu suru'iyaka ala ikhwatika fa yakidu laka kaida, domin ƴan uwa ma tun ƴan uwa ba kowa ne yake ƙaunar ka ba. Ina fata mun gane. Wa yutimmu ni'matahu alayka, kuma kamar haka ne Allah subhanahu wa ta'ala zai cika ni'imarsa a kanka ta hanyar baka annabta kenan. Wa ala ali yaqub, kamar haka kuma zai cika ni'imarsa a cikin dangin gidan annabi yaqub, kama atammaha ala abawayka min qabl ibrahim wa ishaq, kamar yadda ya cika ni'imominsa akan kakanninka annabi ibrahim ta hanyar riƙonsa khalil, wattakhadha allahu ibrahim khalila wa ishaq, da kuma annabi ishaq ta hanyar bashi annabta. Inna rabbaka hakimun, inna rabbaka alimun hakim, haƙiƙa ubangijinka masani ne kuma mai hikima ne. Laqad kana fi yusuf wa ikhwatihi ayatun lissa'ilin, dangane da iskar annabi yusuf haƙiƙa akwai wa'azi ga mutanen da suke masu tambaya ne. Malamai suka ce suratu yusufa an saukar da ita ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake garin makka, yana zaune a garin makka lokacin bai san tarihin annabi yusufa ba, bai san tarihin yahudawa ba. Yahudawan madina suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam a garin makka, suka same shi suka ce in dai da gaskiyan gaske ne kana cewa kai annabi ne, to ba mu labarin mutumin da ya yi hijira daga garin Sham zuwa Misra da kuma abin da ya faru da 'yan uwansa. Ina fata mun gane. Anan ba su ce ba mu tarihin annabi Yaqub ba, balle ne ya kasance su suka dora masa hujja, sai suka ce kawai mutumin da ya yi hijira daga Sham zuwa Misra, sannan kuma da abin da ya faru da 'yan uwansa. To Allah subhanahu wa ta'ala ya san menene abin da suke nufi da menene abin da suke tambaya. Sai saukar masa da suratu Yusuf ka sukan dinta gabaɗayanta, sai to karanta musu wannan. To sai ta ce Allah subhanahu wataala yake laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatun lisa'ilin, akwai wa'azi ga mutanen da suka kasance suna tambaya. Sai yanzu bacin ka karanta musu sun sani za su yi imani ko ba za su yi imani ba. Ina fata mun gane. Na'am. أرمى
إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين.
واذكر إذ قالوا ليوسف أنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم كتنا لغة سندا سكتشي وعن نبي يوسف kuma lokacin da 'yan uwan annabi Yusuf suka ce la Yusuf wa akhahu ahabbu ila abina, annabi Yusuf da dan uwansa ahabbu ila abina, su suka fi soyuwa zuwa ga mahaifina, ga mahaifinmu, minna daga gare mu. Ma'ana karkatar annabi Yaqub da kasancewar ya fi son annabi Yusuf a cikin 'ya'yansa gaba daya, ya fi son kaninsa a cikin 'ya'yansa, wannan ya ja masa hasadar 'yan uwansa su goma. To anan akwai abin da ya kamata mu fahimta. Akwai ɗabi'a da ɗan adam yake da iko a kanta, akwai abin da ɗan adam ba shi da iko a kanta. Akwai a'malul jawarih, akwai ayyuka wanda suke kan gaban mutum, a gabbai suke, da gabbai ake yin su, to wannan ɗan adam yana da iko a kansa. Akwai a'malul qulub, ayyuka wanda suke zuciya ce kadai take da iko a kansu, wannan dan adam ba shi da iko a kansu. Misali dangane da aure, Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa akan haƙƙin maza, yake walan tasfi wa anta adilu bainan nisa'i wa law harastum, ba za ku iya yin adalci tsakanin mata ba ko la kun yi niyya ko da kun ga dama. Wani irin adalci ake nufi a nan? Adalci iri biyu ne. Kaje ka siyo waccan atamfa ta 10,000 dole ne ka siya wannan atamfa ta 10,000. Kaje ka sai shinkafa 'yar gwamnati gidan waccan ma wajibi ne ka sai mata shinkafa 'yar gwamnati. Ina fata mun gane. Ka siya waccan sarkar gold wannan ma wajibi ne ka siya mata. Wannan shine adalci da Annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya rabu tsakanin matansa sai ce ya Ubangiji wannan haza qasmi fi ma amlik, ya Ubangiji wannan shine rabo na cikin abin da nake mallaka. Fala tu akhidhni fima la amlik, ma'ana kada ka kama ni cikin abin da bana mallaka. Au kama qala, to menene abin da yake mallaka? Abin da yake mallaka shine zai iya yin adalci tsakanin matan su da raba masa haƙƙinsu, amma abin da ba zai iya mallaka ba shine abin da yake cikin zuciya. Ba zai iya cewa yana son wannan kaso 50 cikin 100, wannan ma yana son kaso 50 cikin 100 ba. Ina fata mun gane. To haka zalika su ma a cikin 'ya'ya, a cinya ya dole sai kin dubuce ki ta fi karkata zuwa ga wani. Amma abinda ake so shine kada ki fifita ya zama fifikon ya fito fili, kowa ya gamsu cewa kin fi kaunar wannan ta hanyar yi masa wani alkhairi daban akan wanda ba ta yi wa ragowar ƴaƴanki. Ina fata mun fahimta. To ayyukan da suke cikin zuciya na abinda ya shafi soyayya, Allah subhanahu wataala baya kama mutum da laifin wannan har sai ya kasance gangar jikinka ta aikata wannan abu. Ba mamaji a kuku biyu ne a gurin mijinki yana auren mata biyu, in ya zo gurin zai zo ya ce mata I love you, ba wani ya koma gurin ɗaya ma zai sake ce mata I love you, amma jinsan ɗaya ba wani ya ce I love you ɗin ta wuzuga wuzuga ne ke kuma iyaka I love you ɗin ce kaɗai. To kin ga anan kin san cewa ya fi karkata zuwa ga watan, ko ba haka ba ne ba. To amma wannan ke ba zai hana ya ba shi ɗanka sallaki na soyayya ke ba. To kowa abin da ya kamata ya duba anan shine sai ya gani ina ne inda kuskurensa yake ya gyara, ina ne inda ba kuskurensa ba, sai kuma ya haƙuri ya dangana. Wata ƙiyayya ko kuma wani gudun ko rashin ƙaunar kuskurensa ne yake haifar miki da wannan abu. Kamar ƴaƴa ne tsakanin wanda ya fi biyayya da wanda ba shi da biyayya, za ki samu cewa zuciya ta fi karkata zuwa ga wanda yake da biyayya sosai. Wanda kake mu'amalar shi ba tare da ɗaga hankali ba, ba tare da tashin hankali ba, zuciya a mafi yawan lokaci ta fi karkata zuwa ga wannan ɗan. Kazalika ita ma mace wadda take mai ƙarancin matsala ce, zuciya ta fi karkata zuwa gare ta. To Annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo gurinsa ya ce ya Rasulullah, wannan kyauta ce na zo zan yi wa ƴaƴa, zan ba ɗaya daga cikin ƴaƴana. Sai ce ɗan ga ƙwaya ɗaya ne, sai ce ina da wasu ƴaƴan, sai ce ina ragowar ƴaƴan naka. Sai ya ce a wannan je kaɗai nake so in ba wannan kyautar. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka sa wani ya baka shaida, ni ba zan yi shaidar zalunci tsakanin ƴaƴanka ba. To ko kayan sallah ne ba za ta yi ki ɗinka wani shadda ta fita wani tsada ba, dole ki ɗinka musu bai ɗaya ko da ku kin fi son wancan. Idan kina so ki hukunci irin wannan sai ki ce to kun ga wane da nake kai kaza kai kaza kin yi kai, wane ko da nake yi kaza yi kaza yi kaza sai ya aikata, sanadiyar kai na ce kai ka ki ka aikata, shi kuma na ce yayi ya aikata zan masa kyautar kaza. Ina fata mun gane, yanzu ya zama sakamako ne na alkhairin da ya aikata ki kai masa. Wannan kuma zai zama akwai kwaɗai ta jaragowar su ma akan aikata ayyukan alkhairi. Ina fata mun gane. Amma haka kawai ba za ki ce kin fifita wani akan wani ba. Wannan kuma yana haifar da gaba da hasada tsakanin ƴan uwa kamar yadda muke gani yanzu. Ko kin fi son wani ki kudurce a cikin zuciyarki kawai, kar ki aikata abin da zai bayyana a fili ya kuma nuna haka. Sai suka cewa wannan hanyar Usba, ga shi mu kuma jama'a ne. Usba shine malamai, wasu malaman lugha suka ce abinda ake nufi da Usba shine daga 1 zuwa 10 kenan, wasu suka ce kuma daga 1 zuwa 40. Haka dai sabani dangane da Usba, amma muna sanar cewa ƴan uwan Annabi suke su suno ne su 10 ne. Sannan Usba kuma yana ɗaukar ma'ana jama'a wanda suke ƙarfafa, suna ganda Annabi Yusuf da ƴan uwansa ƙananan yara ne, su kuma manya ne, za su iya zuwa su aikin gona, za su iya ɗebo ruwa, za su iya ɗaukar nauyin gida gaba ɗaya. To idan haka ne me yasa za a fifita ƙanana a kansu? Ina fata mun gane. Sai suka ce inna abana la fi dalalin mubin. Ku rinka fahimtar zantukansu, ba zan ci gaba da maimaitawa ko da yaushe ba, amma za ku ga duk inda zantansu yake zuwa taukid ne da inna da kuma lamul qasr. Ina fata mun gane. Suka ce inna haqiqa abana mahaifin la fi dalalin wallahi, wannan lamul din ta farko kenan, wallahi yana cikin bata mabayyani. Sai malamai suka ce abinda ake nufi da ɓata mabayyani ba wai ɓata wanda ya suke nufi cewa babansu ya kafirta ba, domin in suka ƙudurce kafircin babansu Annabi Yaqub a matsayinsa na Annabi, su ma sun kafirta kenan. Sai suke nufi abinda suke nufi da ɓata a nan gurin suna nufin ƙaunar da yake nuna wa Annabi Yusuf da fifita su da ya a kansu. Ina fata mun gane. Sai suka ce haƙiƙa mahaifinsu yana cikin imuwa da ɓata wanda yake mabayyani ne. To tun da haka ta faru yanzu, dole ne su ɗauki mataki. Wannan matakin shine ya zafi hankalin babansu ya dawo zuwa gare su. Hankalin babansu kuma ba zai dawo zuwa gare su ba, ya ji yana ƙaunar su har sai sun yi mai akar wakan lahu.
قال قائل منهم لا تقولوا يوسف وألقوه في وألقوا في غيابة الجب يلتقطوا بعض السيارة
Tiyan sun zauna mitin kenan, bakin sun zauna mitin su su goma, ɗaya daga cikinsu ya ce, "Uqtulu Yusufa, ku kashe Annabi Yusuf." Ina fata mun gane, akwai ruwayoyi da yawa da malamai suka rinka bayyana sunansu amma ba wani fa'ida, da akwai fa'ida da Allah ya bayyana. Amma uqtulu Yusufa suka ce ɗaya daga cikinsu ce ku kashe Annabi Yusufa. Idan ku kashe shi hankalin mahaifinku zai dawo zuwa gare ku. Wasu suka ce kai kisa babban laifi ne, kuma alal aqal ko ba komai ɗan uwanmu ne, don haka ba za mu kashe shi ba. Wasu suka ce a wuqrahu ardan, wasu suka ce me zai hana ba za ku sanya shi a can ku kora shi wani gari mai nisa ba. A wuqrahu ardan, ma'ana ku kora shi can wani gari inda hankalin babanku ba zai sake dawo ba, zai mu kashe shi ba amma zai baya kusa da babanmu. Sai suka ce yakhlu lakum wajhu abikum, idan kuka aikata haka ko dai ku kashe shi ko ku kora shi zuwa wani garin daban, to hankalin babanku sai dawo zuwa kanku. Wanda da yake kauna yanzu babu shi, to tun da babu shi wanda yake kaunar yanzu kuma waye rage ragowar dole su zai kalla ya fi daɗi. Kuma abinda ba su sani ba, a cikin goma ba zai sai yana kaunar goma lokaci ɗaya ba, dole sai dai ya ji ya fitar wani akan wani. Ina fata mun gane. To a nan ma duk wanda sai da bibita a kansu shi ba abinda zai faru da shi kenan. Dan haka sai suka ce watakunu min ba'dihi qauman salihin, idan kuka aikata wannan barnar sai ku koma ku yi ta izdifari, bayan kuwa sai ku zama cikin mutane wanda suke mutanen kirki ne, ku kashe ɗan uwanku ko kuma ku kora shi ya bar garin, sannan ko ku dawo ku yi ta izdifari kuna neman Allah subhanahu ta'ala ya yafe muku. Ina fata mun gane. Za su aikata ɗin, za su aikata wata shawara daga cikin shawarar da suka aikata, amma kuma da za mu kai zuwa ƙarshen suwar za mu ga menene abin da zai faru da su, menene abin da ya samu rayuwarsu, domin ki sani cewa dukkan laifin da kika aikata akwai abin da zai biyo bayansa, akwai ubar da za ta biyo bayansa. Nutsuwa da kwanciyar hankalin da suke so su samu sanadiyar kashe shin shin sun samu, ko cikin tashin hankali da bala'i da musiba suka ƙara afkawa ce. Qala qa'ilun minhum, wani mai magana daga cikinsu yanzu sai ya ce, la taqtulu yusufa, kada ku kashe shi. Wa alquhu fi ghayabatil jubbi, ku je dai ku ɗauke shi ku samu wata rijiya wadda take mai duhu ce, ku jefa shi a ciki. Idan ka jefa shi a ciki yanzu ba ku kashe shi ba, in ya mutu a ciki ajalinsa ne ya ƙare a ciki. Ko kuma idan ka je ka jefa shi a cikin rijiyar, akwai yiwuwar yaltaqitu ba'da sayyara, akwai yiwuwar cewa tashin matafiya idan suka zo ɗibar ruwa cikin rijiyar za su iya samu, su za su iya ɗauka su tafi da shi. Ina fata mun gane. Kun ga yanzu a nan kamar an sayar shi a matsayin bawa kenan, ko kuma sun tsinci shi a matsayin bawa. Can da suka ce a wuqrahu ardan, yanzu ga shi sun samu wanda zai ɗauke shi ya tafiya da shi mai nisa ba tare da su sun saka hannunsu a ciki ba. In kuntum fa'ilina, in kun kasance ba makawa sai kun aikata. Na'am.
Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala yusufa inna lahu lanasihun, أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.
To yanzu sun gama mitin kenan, sun haɗu a kan ra'ayin mutum ɗaya daga cikinsu wanda ya ce a jefa shi a cikin rijiya. Don haka yanzu suka taso suka to zuwa gurin mahaifinsu, suka ce masa ya abana, ya kai mahaifinmu, ما لك لا تأمن على يوسف منيني أبن ديه فاروا بازاك أمن سيمان دنجنة أم يوسف بار وإنا له لناسحون حقيقة منا ما سنسيها أغريشي منا ما سكونا سنمس الخير تو أنا ما لمسك شيء wannan ya nufi ba shine karo na farko da suka taba zuwa suka nemi cewa mahaifinsu ya ba su shi tafi da shi gurin da suke wasa da jin daɗi gurin da suke a tsira ba ma'ana sun taba tambaya a karo na farko ya hana su ba mamaki suka sake tambaya ya hana su sai sai ayyan sai suka ce mu sai suka ce masa malaka la ta'amanna me yasa ne ka gugu me yake ja muka ba za ka amince mana ba ina fata mun gane shine sai suka ce masa arsiluhu ma'ana gadan tun da daddare suka zo suka same shi sai suka ce ka yi haƙuri gobe da safe mu tafi tare da shi yarta wa yal'ab mu je tare da shi ya yi wasa ya ji daɗi ya yi tsere shi ma wa inna lahu lahafizuna haƙiƙa wallahi mu masu kiyayewa ne a kansa ma'ana ba za mu bar wani abin ƙi ya same shi ba kun ga inna litaukid ko lahafizuna lilqasam duk abin da suke haka suna yi ne domin karfafa magana wallahi tallahi muna rantsuwa da Allah mun rantsi maka mu za mu kiyaye ina fata mun gane qala sai ce wasu inni la yahzunni an tazhabu bihi yace ta hakika cikin tafiyar ku da shi akwai ababan da za su bata min rai bana so bana jin dadi ba a san raina ba sa'annan kuma malamai sai suka ce sai ya tsora musu wata hujja wadda da ba ta zo cikin kwakwalwarsu ba wadda za su yi amfani da shi ce wa akhafu an ya'kula hudhi'ib kuma ina jin tsoron kada kura ta cinye shi kun ga da tunanin sai kura ta cinye shi bai zo musu ba amma yanzu da annabi yaqul ya faɗa sai suke ganin cewa ga ma hujja sun samu na uzurin da za su ba shi tun daga abin da yake jin tsoro ko abin da yake ACPA abin da yake tsoro ko abin da yake jin tsoro shine abin da zai faru wa antum anhu ghafiluna kun ga sai ya musu uzuri sai ce kuna halin kun shagalta da wasa kuna can kuna tseren harbin kibbau ko kuna can kuna wasannin ku shi kuma yana zaune a gefe ya nemi ku gadi saboda yarantarsa da ba zai iya guje-guje tare da ku ba to kun tafi shi kuma a kura ta zo ta cinye shi sai suka ce qalu la in akalahu dhib anan menene abin da sai ba sai sai ce qalu sai suka ce me la in gashi nan wallahi in kura ta cinye shi kun ga ita ma ga lamul qasm nan wa nahnu usbatun al halin muna jama'a muna ƴan uwa wanda suke karfafa ne inna idan la khasiruna suka ce wallahi haƙiƙa muna daga cikin asararu duk inda suke magana sai sun yi rantsuwa domin rantsu da suke yi suke lalle lalle babansu sai ya amince musu sai ta duk da sunan lamul qasmi da inna litawkid da sauransu Allah subhanahu wataala ya rinka haɗowa annabi yaqub yanzu ya gamsu da su ya yarda da rantsuwarsu kusan a gaba za mu ga inda za su su rinka rantse mata bayan sun je sun salwantar da ɗan uwansu yace menene yace musu ba zai gamsu da su ba hatta tu'tuni mawthiqan min Allah la ta'tunni bihi illa an yuhaqa bikum abin da ya fara da ɗan uwan annabi Yusuf shi ma za mu gani a gaban surar inda rai da lafiya to yanzu ya yarda ya sallama musu shi za su tafi tare da shi kun ga anan da ya ce ya sallama musu shi bai karɓi wani alƙawari na rantsuwa daga gare su cewa za su dawo da annabi Yusuf ba ina fata mun gane ba kamar ɗan uwansa wanda aka ce Binyamin sunansa ko ba kamar shi ba lokacin da suka je Misir suka dawo da zai sake tura su a karo na biyu da shi sai ce lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan min Allah la ta'tunni bihi har sai kun yi rantsuwa da Allah sai kun bani alƙawari cewa za ku dawo tare da shi sai dai kuma abin ya fi ƙarfin ku to yanzu ya tallama musu shi za su tafi me ya faru
فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون
نبي فلما ذهبوا
وأجمعوا أن يجعلوه في وأوأينا إليلة لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نسترق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون
فلما ذهبوا به لو بس لما يفلس يتورى ستارة شيء suka tafi da shi wa ajma'u suka tattara al'amuransu shawar da suka hada a kanta ay yaj'aluhu fi ghayabatil jub cewa su sanya shi a cikin rijiya wato rijiya wadda take mai duhu ce wa auhayna ilayhi Allah subhanahu wa ta'ala ce sai muka yi wahayi zuwa gare shi annabi Yusuf kenan dangane da wannan malamai suka tattauna cewa yaushe aka yi masa wahayi wasu malaman suka ce an yi masa wahayin ne kafin ɗan uwansa su tafi da shi Allah ya sanar da shi cewa ga abin da za su aikata da kai don haka karka damu karka ji tsoro wasu malaman suka ce kuma a'a bayan sun tafi da shi sun jefa shi a cikin rijiyar ne bayan sun juya baya Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa wahayi ya sanar da shi cewa ya yi masa wahayi da ya yi masa wahayi Allah subhanahu wa ta'ala sai ya shiga sa masa nutsuwa a cikin ransa sai ce la tunabbi annahum bi amrihim haza la tunabbi annahum bi amrihim haza za ka ba su labarin wannan al'amarin da suka zo suka aikata ma'ana akwai ranar da za ta zo za ka tuna musu bishara ce cewa annabi Yusuf zai fita daga cikin rijiya sannan bishara ce cewa zai sake haɗuwa da ƴan uwansa ina fata mun gane sai sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce nabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'uruna a lokacin su ba su sani ba ko kuma a lokacin da ba za su gane ka ba kun ga abin da ya faru kenan lokacin da suka shiga gurinsa a cikin garin Misr kenan lokacin da ya zama azizu Misr kenan wa ja'u abahum isha'an yabku bayan sun gama tattara al'amuransu sun saka shi a cikin rijiyar da daddare daidai lokacin sallar isha kenan ko kuma asha ya zama lokacin cin abincin dare kenan sai suka dawo suka shigo gida suna kuka daga lokacin da annabi Yaqub ya ji kukansu sai hankalinsa ya tashi yana fitowa da ya gansu su goma sai ya ce ina ɗansa annabi Yusuf yake sai suka ce masa ya abana inna zahabna nastabiqu sai suka ce mun tafi muna tsere wa taratna yusufa inda mata'ina muka bar yusufa a gurin kayanmu fa akalahu dhi'ib yana zaune yana gadin kayanmu kuma kura ta zo ta cinye shi abin nufi a nan kun san tunda sun je sun tattare kayayyakinsu sun ajiye kayayyakinsu wanda ba za su yi amfani da shi wajen guje-guje ba dole a bar wanda zai gadi to sai suka ce mun bar annabi yusufa ya nema mana gadin kayayyakinmu to kafin mu je mu dawo a wannan lokacin kura ta cinye shi ina fata mun gane to a nan za ku gane cewa daga lafazin da za su furta a gaba cewa su a karan kansu sun san ƙarya suke sai suka ce wa ma anta bi mu'minin lana mun san ba cewa ba ma kuma yadda za ka yi da mu ba walau kunna sadiqina ko da ku mun kasance gaskiya muka faɗa balantan kuma yanzu da ƙarya muka faɗa dama ko gaskiya muka faɗa ba za ka yi da mu ba sai da suke cewa ya kajil muribu aw ya kajil muribu ya qulu khuduni ma'ana wanda ake tuhuma wanda yake makaryaci ne saura ka dan yace kai ku kama ni ma ƙarya nake domin makaryaci duk lokacin da ka fara magana da shi daga yadda yake ba ka amsa za ka iya gane cewa ƙarya yake kun ga da suka gaya mata ka sai ce Allah sarki yanzu da kurar ta cinye shi babu gangar jikinsa babu ko riga rigarsa da za ku iya nuna mana alamun cewa kura ta cinye shi to dama sun san haka za su faru da suka gama sai suka farauta suka kashe akuya ko suka kashe rago sai suka dubi jinin sai suka malmala rigar su a cikin jinin don haka matsalar su shine da suka zo ya jawo alaƙa bisihi bi damin kazib sai suka zo da rigar sa a jikinta kuma akwai jini wanda yake na ƙarya ne ta yaya zama jini na ƙarya ne ta yaya gane da ya ɗaga sai ya ce tsarki ya tabbata ga ubangiji annabi yaqub kenan sai ce ban taɓa ganin kura wacce take mai haƙuri bai kawarci ba mai adalci irin kurar da ta ci ɗana ta yaya za ta iya cinye ɗaya ta yaya za ta iya cin mutum ba tare da ta tsaga rigarsa ba ma'ana ta cinye shi ba tare da rigarsa ko da ƙwaya ɗaya ta yage ba saboda haka yana karɓa sai ce ku anan kuma kun tabbata ƙarya kuke bal sawwar lakum anfusukum amra zuciyarku kawai ita ta ƙawata muku ƙarya ta ƙawata muku abin da yake ba haka bane ba tasabarun jamil yanzu zan yi haƙuri haƙuri wanda yake mai kyau ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sabarun jamil shine haƙuri wanda babu ƙorafi a cikinsa Allah ya jarabe ki da rashin lafiya Allah ya jarabe ki da wata jaraba da ibtila'i ki ce zan yi haƙuri hatta ya alamu sabr annani sabartu ala shay'in amaru min as-sabr ma'ana zan yi haƙuri har sai shi kansa haƙurin ya san cewa na yi haƙuri akan abin da ya fi haƙuri dace ina fata mun gane to akwai mutane bayan Allah dan Allah ya jarabe su da wani ibtila'i ko ta cuta wallahi wani ma baya sani haƙuri suke da neman ladansu a gurin Allah subhanahu ta'ala to wannan shine sabarun jamil haƙuri mai kyau haƙuri wanda babu shakkawa a bayansa haƙuri wanda babu ƙorafi a cikinsa idan kina so ki san kin yi sabarun jamil ko baki ba idan wani ya mutu ba daidai ba sai ya zo ya baki haƙuri da ya zo ya baki haƙuri sai kika ce je kana haƙura to wannan abu da ke nufi da je kana haƙura in dai sabarun jamilin ne to ba za ki sake ɗaga wannan maganar ba ko da gori sannan ko da labari ba za su sake gaya wani cewa ai ga abin da wani yan ba amma dai na haƙura na ya ce kin riga kin kau da kai kenan kin haƙura kin yafe har abada to irin wannan shi ne abin da ake kira sabarun jamil to sabarun jamil kuma abu ne wanda yake mai kyau a rayuwarmu koya musamman mace ko da dai yana da ɗabi'a daga cikin ɗabi'ar mata ɗabi'ar da Allah subhanahu wataala ya halicce su akai shi ne ba kowace ce take da sabarun jamil ba ta wani yake cewa wani mai hikima yake cewa mace tana iya afuwa ta yafe amma ba ta iya daina gori da abin da kai mata za ta iya maka afuwa za ta iya yafe maka amma gori a cikin jininsu yake ba sa iya haƙura da gori dole daga lokaci zuwa lokaci sai ta taɓa maka gori za ka iya cin zuciyarta ka zauna lamun lafiya ku ci gaba da rayuwarku amma duk ran da ka ce za ka ƙaro aure a ranar sai ta tuna maka duk gaba ɗaya alkalin da ta yi maka sai ta rusa sai ta baka labari to haka yana faruwa don haka mu koyi sabrul jamil haƙuri wanda yake babu ƙorafi a cikinsa ƙorafi shi ne yake zuba mana da ladan haƙurinmu za mu yi abu ba daidai ba sai ce ya za a yi na dai haƙuri amma dai kaza 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 wallahu almusta'anu ala ma tasifu Allah shi ne wanda zai taimake ni dangane da abin da kuka kasance kuna sifantawa a nan ibtila'i ne kan ibtila'i annabi yaqub da ɗansa za ta gani wallahi ba yadda za a yi rayuwa ta yi miki daɗi ba yadda za a yi kowa ya samu abin da yake so ba tare da Allah ya jarrabe shi ba a hasiban nasu an yi tarko an ya kulu amanna wa hum la yuftanu jarrabawar annabi yusuf annabi yaqub shi ne za ta zama a kan abin da yake ƙauna ne kan abin da yake so kan abin da yake ƙauna kan abin da yake gani yake farin ciki da shi to a kansa Allah zai jarrabe shi kuma a kansa zai zama makaho a kansa zai daina gani a kansa zai daina ci a kansa zai daina sha don haka iyaye ku rinka tausaya ƴaƴanku soyayya ba ta da daɗi tana da matuƙar wahala ko satin da ya gabata akwai ɗalibar da ta zo ta same ni take min complain a ko a tafsirin mata take cewa ta zo ta fidda miji za ta yi aure ta samu mijin da take so amma iyayenta sun hau dokin naki ita kuma wallahi tana ƙaunarsa hawan ku dokin naki musamman idan an bincika an ga cewa mijin yana da tarbiyya ba shi da matsala to gaskiya kuskure ne iyaye su rinka hawa dokin naki dangane da ƴaƴansu in kin hana ta ko kuma kin ki kyale ta ba ki san abin kunya da za ta je ta ɗebo miki ba sannan kuma ba ki san abin da zai faru da ita ba sai da kamar yadda na gaya ku a farkon darasi soyayya ɗan adam ba shi da iko a kanta ba shi da iko a kanta san da ciwon so ya kama ta ba ki saki mata magani ba sannan a lokacin za ki fara cewa wance ta bijire mun ni ne yanzu ba ta jin magana ta waye mutu ya tashi toyi yanzu ba ta san wannan yaran ba dan ku rinka tausaya a yayanku in ta zo ta kawo take ga wanda take so har ta iya karya bullanta ta iya toshe kunyar idan ta tace wanda tana son wani ta iya gaya miki ko ta iya gaya babanta to ba zancan ba ta da kunya a wannan lokacin abin da yafi alkhairi shine a matsayin ku da iyaye sai ku ce to bari zamu duba zamu bincike akan sa sai ku je ku bincika ku gani in zai iya rike ta sannan mai tarbiya ne ba matsala a komai sai ku ga da sai ku ce to shikenan mun yadda za a aura miki shi amma ki hakuri aure yana buƙatar kaza yana buƙatar kaza yana buƙatar kaza ina fata mun gane a zo a saka rana in ya shirya sai mu gani daga nan zuwa lokacin ko menene Allah subhanahu wataala zai iya aikatawa ko ko menene abinda Allah subhanahu wataala zai hore sai a ga abinda za a yi amma dan Allah iyaye ku rinka saukakawa ƴaƴanku muna fama da matsalolin su da dama zafi ta zuwa suna kawo korafi akan iyayensu to ki sani in kika tsananta mata in ta je ta fada ga halaka ke ce wanda na farko ubangiji zai fawo ya sabi akan ta ranar tashin alkiyama domin waqifuhum innahum mas'ulun kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi yarki tana kan ruwarki nauyinki ce idan kika hana ta aure sai da sirrin zuciyarki wajibi ne sai Allah subhanahu wataala ya tambaye ki idan tarbiyyar ta lalace ina fata mun gane to da ga barin ka fahimtar wannan abun ga annabin Allah akan soyayya abin da soyayya za ta aikata da shi za mu ga Zulaika a gaba imra'atul aziz za mu ga abin da soyayya za ta aikata da ita ina fata mun gane to mu sani cewa soyayya ba ta da hankali sannan kuma soyayya ba ta san biyayya ba bai zaman laifi miki biyayya a kai ba ina fata mun gane dan haka iyaye mu rinka tausasa ƴaƴanmu mu rinka kyautata tsakaninmu da su domin kada su zo su bijire mana ina ganin kuma anan zamu dakata a karatun yau abinda muka faɗa ne dai Allah ya bamu lada wanda muka kuskure kuma Allah ubangiji ya gafarta mana